jama'a assalamu alaikum masu raro barkanku da shin ciki da gaskiya da hakullin tambakarin taki haƙin dan adam a yau zamu daura kan dambaro aure tsakanin wasu ma'aurata biyu kuma ɗan uwan juna ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel a shirinmu da ya gabata mun kawo muku labarin Hadiza Ladan dake aure a Kefu jihar Nasarawa wanda tunkari wannan shiri na ciki da gaskiya dan bukatar gudanar da bincike da zai kai ga samar da maslaha ko raba ta da mijinta dan ta ce tana da yakinin ba alheri a zaman Hadiza ta ce auren dangi aka yi mata da mijin duk da dama ta taba aure gabanin nan amma sai ya zama akwai cin zarafi da ya kai ga mutuwa auren a bayanin da Hadiza ta bawo makon da ya gabata ta ce an sake dawo da auren ba da izinin ta ba kuma abin da yafi damunta shine idan suka ci gaba a haka akwai yiwuwar ci gaba da haifar yara masu sikila a ci gaba da gurmen neman yancin ta Hadiza ta kai wannan magana masarautar yankin su
yanzu akan ni na ce ban yarda ba an zauna an yi zama na ce ban yarda ba sun ce duk da haka sai na zauna an yi zama na ce ban yarda ba to shine abin ya ishe na ce bari in kai fadan hakimai inda gashi an ce suna kwatar ma mutane hakkin su bari in je musu bayani sai na je kuwa na warware musu suka ce to ai ma wannan ba ma aure a kai tunda ba da yarda ki ba baki san wa ya daura ba kuma ba ba da sadaki ba na ce kwarai ba san wa ma ya daura auren ba shine suka ce to yanzu karfe 10 da rabi ranan da na fara kaiwa kenan washe gari suka ce in da karfe 10 da rabi sai muka dawo karfe 10 da rabi to ashe ni kafin in zo shi ya zo karfe 8 da ya zo karfe 8 ya zo shi shirya musu maganar da zai shirya musu wai auren ma shi an yi bai sa an daura ba kuma shi ma bai san waye ya daura ba saboda haka shi maganan nan a bar ni sikiyas a hannun shi za a je gida a sasanta magana in ya kama na cewa ban so ne shi a take ma za a yi sakin ba tare da an je wani guri ba sai aka yi magana haka sai fara suka ce to an ba ni dama haka zai kira ni mu je gidan mu yi zama bai kira ni ba zai kira ni bai kira ni ba sai ni na kira shi a waya na ce baban su mai ka ce za ka kira za a yi zama akan maganan nan za a sasanta a gida sai ce ai shi da yi magana da ni zai zama da ni ba na ce a'a ba ni ne ba fada ne suka ce ka ce za mu yi zama da kai a gida sai ce shi bai da bukatar magana na yanzu saboda haka ni na ɗauki mummunan hanyar da ba zai ke sai ba zai fitar da ni ba yanda ya gaya min kenan wani irin mummunan hanya ne wanda ba zai fitar da ni ba sai ya kashe wayan shi to magana na da shi na ƙarshe kenan to sai da na je na gaya ma fada haka sai suka sake ce min to in yi haƙuri in koma in sake dawowa ranar Monday saboda ranar ƙwararren lokaci ne na ce musu ba a nan nake ba a Abuja ne ya ce ba damuwa in yi haƙuri in dawo ranar Monday mu sake zama zai sake neman su shikenan ko ranar Monday sai aka maida zaman talata Monday nan ya ce saboda yau shi mijin na ya samu daman gaya musu a gurin aiki yana da zama a ana yana da wani uzuri kar ya zo ba a gan shi ba amma a maida zaman talata to sai ranar talatan ko da sassafe sai na zo da na zo da sassafe sai aka kira shi wanda yake zuwa shi Bellan kenan yayan shi
to shi ba shi yake zuwa da kansa ba kenan
a shi sun hana shi zuwa sun kwata-kwata ya ce a bar mishi magana a hannun shi shi mai aure sun hana shi zuwa
to
sai shi ya ce a bar mishi magana a hannun shi to muka zo muka yi ta zama bai zo ba muka yi ta zama har karfe 10 ya wuce har da rabi ya wuce bai zo ban ka ce to mu ga zaman da aka ce mu zo karfe 8 mun zo kuma har 10 ya wuce gashi har yanzu bai zo ba can sai ya zo gashi a mota ya zo a mota lokacin kuma wanda zai mana kiyas din ya riga ya fita to bai ma sauka a motan ba daga kan mota ya bada sako ya ce idan ya dawo a gaya mishi
sai ya sake juyowa shi ma
yawwa da yadda aka gaya mishi to sai aka warware mishi sai ce mana to mu sake yin haƙuri mu koma washe gari mu dawo ranar laraba kenan sai muka ce mishi to ba damuwa sai muka sake dawowa ranar laraba kafin mu dawo laraba sai ya kira shi da la'asar kan cewa a gaya mishi shi ba zai zo fadan nan kuma ba in dai akan wannan case din ne kuma wanda zai zo domin shi ba zai zo ba saboda haka in kai magana kotu abin da ya gaya musu kenan
Hadiza ke yanzu me kike so ayi akan wannan lamarin naki
ni abin da nake so ayi yanzu ni hakkina ne a kwata min cewa ni kawai wannan aure ni ba zan yi shi ba a duba min wannan lamari ni nake auren nan ni na san abin da nake samu matsaloli a cikin gidan nan ba wata mata da za ta ce tana jin daɗi a gidan miji ta cewa za ta fita wallahi ƙarya ne sai dai kawai dai in ta ga ba ta jin daɗin gidan nan
a nashi bangaren mijin Hadiza Malam Salihu ya bayyana mana nashi labarin tare da cewa zai iya amincewa ya rabu da Hadiza amma matsalar ita ce mahaifiyarsa ce ta ce ko naman jikinsa Hadiza ke ci su ci gaba da zama haka nan.
To ni fa da sun kira ni ina tuki ne a university na je musu muna hanya daga gidana zamu tafi Jos. Amma ni ban san komai ba su nemi shi wa'annawa wanda mahaifiyar Hadiza ta umarnin ya daura mata aure ya kuma tafi. Suka ce ta zo ta ba mahaifiyarta haƙuri ta shigo ba ta ba da haƙurin ba kuma ta dunga zage-zage ne ta Allah ba ta su ba na dawa ke gani wannan abu na ce to ta ku yi haƙuri yanda Allah ya daura mana. Ko ni ban san wani abu ba mu yi wani faɗa da ita ko wani abu ba.
Saliu abin da kake faɗa saki biyu ne a tsakaninka da ita ya gaskiyar magana.
Eh haka ne.
Yanzu saura muku dama ɗaya kenan kawai. Saliu akwai ta ce ka shawarce ta da ta je ta yi tsarin iyali ta daina aihuwa gaba ɗaya.
Ni ban yi wannan magana ba na ce sun ma sun tabbatar mana haka ne. To a lokacin kuma sai kowa ya san eh ba wani wanda zai cutar da wani ko ba gaskiya ne ba. Shi Allah ya kawo hanyoyi iri daban-daban. Ni din nan yau ina da ƴaƴa ita ma tana da ƴaƴa da wancan mijin ayi guda wajen uku ne ko huɗu ne suna Jos ga ɗaya na tare da ni.
Wato ita abinda take cewa tana so a haƙura da auren nan ne gaba ɗaya.
To wannan magana yau inda kaman kai ne ka ɗaura min aure kai. Da yau kai ne ka ɗaura min aure san ce duk hukuncin da kai kai daidai saboda ni ina nan da har yanzu nan nan da igiyar da ba da man tsallake shi ne igiya guda da shi ne mahaifiyana kuma mahaifiyar nan nawa kuma ita ne kuma mahaifinta.
Na gane wato abin da ake dubawa in an fahimtar da mahaifiyar wannan maganar maimakon ana haihuwar yara tun da ita ta dage tana son haihuwa na haihuwar yara da za su na samun matsala. To ita ta ce raba auren ba wai don ba ta ƙaunarka ba. Raba auren zai fi alheri.
To shi ne ka tunce maka ai ni yanzu nan ka ji umarnin da aka faɗa mahaifiyana ta ajiye mana go. Ce yau idan ana tana ɗiba nama na in yi haƙuri kuma secondly kuma ta sake ce min idan wa'an namu gaba ɗaya babban wa'an mu gaba ɗaya zan bai mai da auren nan ba ta zuwa da kiyama. To kaga kuma yau idan kai yau za ka zo ka same ta duk hukuncin da kuka yi a kaina ni san ya ce muku to ga abin da ne nake bukata.
Yanzu in an yi tawaga Saliu za a je wajen mahaifiyar taka ke ka amince a je a same ta a fahimtar da ita wannan labari.
Wannan duk abin da za ku yi ina ganin an yi zaman nan an kai ta tara ta ce duk family din gaba daya tana son gani duka kuma sun zo ta kuma gaya musu sai shi ɗaya daga cikin mai ce min to zai sake yawo ya sa ya ga kannanta gaba daya abin da aka tsaya kenan ba san wani magana ko baya ga wannan ba.
Jin wannan batu na mijin Hadiza shirin ciki da gaskiya ya sake jin ta bakin limamin da ya kulla tare da sake ɗaura auren Malam Abubakar Sa'id wanda ya gargaɗi lalle abu wannan batu sannan a hankali don samar da maslaha.
To ai kira da wali ai ta koma ai Qur'ani ya riga ya kawo mafita idan aka samu rashin jituwa tsakanin miji da mata su koma su zauna fa asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha abinda Allah ya faɗa mana kenan. Da iyalanta da iyalan mijin su ta da wakilai a yi zama in dai daga tsakaninsu da Allah suna nufin gyara za a samu gyara akan wannan tunda ba ta so ai ba ya aureta kasuwa bane akwai ta ga waliyai ta mai da al'amarin zuwa ga waliyanta su nemi waliyai su nemi su hakaman min ahli wa hakaman min ahli idan suka zauna Allah zai kawo su fita cikin al'amarin shi ya kama fita kenan malam lafiya.
Eh wato ma'ana shi abin da yake cewa maganar mahaifiyar Sance wacce take cewa cikin sharuɗan ta cewa sam-sam ba ta yadda ba wato ma'ana ko da bayan ranta ne ko da ita Hadiza tana yankan naman jikinsa ne ba ta zai rabu da ita ba shi in ba don haka ba ya baya cikin maganar auren nan shi ma.
Abin da ya faɗa muku kenan ko abin da ya faɗa muku?
Eh abin da ya faɗa kenan.
Ko ka ga wannan sai ku mai da shi zuwa ga iyalan nasi babu a su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. A mai da shi zuwa ga waliyanta da wakilai su zauna Allah zai kawo su fitar da al'amari. Shi ne ga abin da ya faɗa muku. Da haka yanzu kaga tunda harkan uwa ya taso cikin al'amarin abu ne wanda yake buƙatar a yi taka tsantsan ƙwarai a kai hankali ne da ciki saboda al'amarin iyaye ba ƙaramin al'amari ne ba. Sai a ɓata kai hankali ne sosai. Da haka tun daga kaman da ya faɗi dole a mai da al'amarin zuwa ga su hakaman min ahlihi da hakaman min ahliha su zauna malam nasu su nemi mafita a kan al'amarin nan. Tabbatar da al'amarin ne.
Masu sauraro kun da je da wannan takaddama ta kasance wannan shiri zai ci gaba da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a wannan takaddama a bayan fage dan tabbatar da adalci ga dukkan bangarorin biyu da ci gaba da zama lami lafiya yanzu amurjin duk waɗanda aka ji murewa su musamman ma Nasir Adamu Ilin Kaya da ke maka wajen kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim kuma ke cewa muka sance lafiya.